Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba. Da fatan an tashi lafiya. Binti Sulemaniya ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki ake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 8 ga watan Nuwamban 2022. Kafin ku ji abubuwan da nake tafi da su, Hanifa za ta ba mu kanin labarai.
A yau Talata, miliyoyin Amurkawa za su kada kuri'a a zaben ƴan majalisar dokokin ƙasar. An fara taron sauyin yanayi na duniya a birnin Sharm el-Sheikh na ƙasar Masar. Kamfanin Meta da ya mallaki dandalin Facebook na shirin fara sallamar ma'aikatansa da dama a wannan mako.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau, Amurkawa za su garzaya rumfunan zaɓe don kada kuri'unsu a zaben rabin wa'adi wanda zai fayyace ko 'yan Democrat za su ci gaba da zama masu rinjaye a majalisar dokokin ƙasar ko akasin haka.
Senator Cory Booker, ɗan jam'iyyar Democrat ne a majalisar dattawan Amurka. Ya ce duk da cewa tattalin arzikinmu na cikin mawuyacin hali, kazalika wannan ce jam'iyyar da take ƙoƙarin kare 'yancin ɗan adam. Saboda haka wannan zaɓe ne mai matuƙar sarƙaƙiya, zaɓe ne na rabin wa'adi. Amma ina da ƙwarin gwiwar za mu ci gaba da riƙe rinjayen a majalisar dattawa.
Sannan muna tafi da fashin baki kan zaɓen na rabin wa'adi tare da Dr. Nasir Damowa, ɗan asalin Najeriya, mazaunin Amurka. Muna kuma ɗauke da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan, bari mu fara shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatar an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. A yau Talata, miliyoyin Amurkawa za su kada kuri'a a zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar da zai tantance tsarin muhawarar siyasar Washington da za a gani a zango na biyu na wa'adin mulkin shugaba Joe Biden na shekaru huɗu. Dukkan kujeru 435 na majalisar wakilai ake takara a kansu, da kuma 35 daga cikin kujeru 100 na majalisar dattawa. Fiye da mutum miliyan 42 sun riga sun kada kuri'a da wuri ko kuma sun aika ta adireshin aika wasiƙu. Wasu manazarta sun faɗa cewa jimillar kuri'un da za a kada a fafatawar da za a yi a faɗin ƙasar na iya haura miliyan 115 da aka gani a zaben tsakiyar wa'adi na 2018. A yanzu dai 'yan jam'iyyar Democrat suna riƙe da madafun ikon majalisun biyu, amma kuri'ar zaben share fage ta nuna cewa 'yan jam'iyyar Republican za su iya riƙe majalisar wakilai da ta dattijai, sakamakon da kan haifar da tsaiko a duk lokacin da wata jam'iyya ɗaya ta zama mai rinjaye. An fara taron sauyin yanayi na duniya a birnin Sharm el-Sheikh na ƙasar Masar, yayin da sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi gargaɗi a jiya Litinin cewa dole ne ƙasashen duniya, musamman ƙasashe masu arziki, su ɗauki mataki cikin gaggawa domin kaucewa lalacewar muhalli. Guterres ya ce, "Mun kama hanyar faɗawa mummunan yanayi, muna cikin tsakiyar yaƙi don ceto rayuwarmu, kuma ba ma samun galaba. Mahimman batun da za a mayar da hankali a kai a wannan shekarar shi ne ta yaya ƙasashe masu arzikin masana'antu da ke haifar da matsalar gurɓata muhalli, ciki har da Amurka, za su taimaka wa ƙasashe marasa galihu da matsalar sauyin yanayi ke ƙarewa a kansu." Kamfanin Meta da ya mallaki dandalin Facebook na shirin fara sallamar ma'aikatansa da dama a wannan makon, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labaran Amurka. Jaridar Wall Street Journal ce ta fara ba da rahoton shirin sallamar, wacce za ta shafi dubban ma'aikata kuma za ta kasance ta farko da kamfanin zai yi tun bayan da aka kafa shi shekaru 18 da suka gabata. Ana fargabar shirin rage ma'aikatan zai fara daga gobe Laraba. Kamfanin na Meta dai bai ce komai ba kan rahotannin da ke ta yawo. Wannan sallama da Facebook ke shirin yi za ta biyo bayan rage ma'aikata da kamfanonin fasahohin zamani ke ta yi a cikin 'yan watannin nan, waɗanda suka hada da Twitter, Microsoft, Lyft da kuma Stripe. Ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan ba da jimawa ba Hanifa za ta kawo mana ƙarshen labaran duniya. Amma kafin nan, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a yau ne Amurkawa za su garzaya rumfunan zaɓe don kaɗa ƙuri'unsu a zaɓen rabin wa'adi, wanda zai fayyace ko 'yan Democrat za su ci gaba da riƙe ƙananan ƙanƙanin rinjaye da suke da shi a majalisar ko akasin haka. Ga ƙarin bayani a fasarar wannan rahoto da Mahmud Lalo ya haɗa mana.
'Yan jam'iyyar Democrat ne dai suke da ƙanƙanin rinjaye a majalisar dokokin Amurka. Idan kuma za a bi tarihi, akwai yiwuwar jam'iyyar shugaba Joe Biden ta rasa kujerunta a majalisar wakilai da ta dattawa, wanda hakan zai sa jam'iyyar Republican ta karɓe shugabancin majalisun biyu. Su dai 'yan Democrat sun ce hukuncin da kotun kolin ƙasar ta yanke a farkon shekarar nan, wanda ya haramta zubar da juna biyu, shine zai zaburar da masu kada ƙuri'a su nufi rumfunan zaɓe. Sai kuma batun matsalar hauhawar farashin kayayyaki da ke addabar Amurkawa. Senator Cory Booker, ɗan jam'iyyar Democrat ne a majalisar dattawan Amurka.
And even though our economy is tough, people think about it and say, wait a minute, this is the party trying to protect you.
Yace duk da cewa tattalin arzikinmu na cikin mawuyacin hali, wannan ce jam'iyyar da take kare haɗin kanmu. Wannan ce jam'iyyar da take ƙoƙarin sauƙaƙa farashin magunguna da samar da inshorar lafiya mai rahusa. Kazalika wannan ce jam'iyyar da take ƙoƙarin kare 'yancin ɗan adam. Saboda haka wannan zaɓe ne mai matuƙar sarƙaƙiya. Zaɓe ne na rabin wa'adi, amma ina da ƙwarin gwiwar za mu ci gaba da riƙe rinjayen a majalisar dattawa. To, wasu dai daga cikin 'yan takarar da ke neman kujerun majalisar ƙarƙashin jam'iyyar Republican sun fi karkata hankulansu ne kan sahihancin zaɓen, inda suke ta nanata ikirarin tsohon shugaban ƙasa Donald Trump, wanda ba tare da gabatar da wata hujja ba yake cewa an tafka magudi a zaɓen 2020. A dalilin haka, cibiyoyin Carter Center da ke jihar Atlanta, wacce tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter da mai ɗakinsa Rosalynn suka kafa, suka tashi haikan wajen horar da masu sa ido kan harkar zaɓe kan yadda za su bibiyi yadda zaɓen zai gudana a jihar Georgia, wacce ta zamanto ɗaya daga cikin jihohin da 'yan takarar kujerar sanata suke fafatawa. Ɗan takarar sanata ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, wanda pasto ne, Raphael Warnock, shi zai kara da tsohon ɗan wasan ƙwallon zaruruga Herschel Walker a zaben jihar ta Georgia da kowa ya saka wa ido. David Carroll jami'i ne a cibiyar ta Carter Center. Yace Amurkawa na ƙara nuna alamun rashin amincewa da yadda zaɓe ke gudana. Hakan ya sa muka ga ya dace a samu masu sa ido 'yan baronmu don su bi diddigin al'amura da kuma samun ƙwarin gwiwa kan al'amuran zaɓe. A can jihar Pennsylvania kuwa, 'yan Democrat ne suka ce sun fara ganin haske, yayin da takarar kujerar sanata ta yi zafi tsakanin ɗan Democrat Lieutenant John Fetterman da Dr. Mehmet Oz da ke samun goyon bayan Trump. Biden dai ya faɗa manema labarai a San Diego cewa yana da ƙwarin gwiwa jam'iyyarsu ta Democrat ita za ta lashe zaɓen, amma kuma 'yan Republican sun ce sun fi hangen nasara. Glenn Youngkin shi ne gwamnan jihar Virginia.
This is going to be a wake-up call to President Biden, and I hope he answers.
Yace wannan zaɓe zai zama wa shugaba Biden hannunka mai sanda. Na fata zai farga, saboda abubuwan da suka faru cikin shekaru biyu da suka gabata sun haifar da matsaloli da dama a Amurka. Na fata Biden zai ga yadda Amurkawa za su faɗa masa ranar Talata cewa ba sa jin daɗin mulkinsa. Kuma ina ganin majalisun dokokin Amurka ƙarƙashin ragamar 'yan Republican za su yi aiki tukuru don cika alƙawuran da suka yi. Ina kuma fata Biden zai saurara. Tunda dai rahotanni suka nuna cewa sama da mutum miliyan 40 har sun riga sun kada ƙuri'unsu a irin damar nan da ake ba 'yan ƙasa masu uzuri su yi zaɓe da wuri tun kafin ranar zaɓen.
Madalla an gaishe ka Mahmud Lalo, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da ƙarshen labaran duniya.
Masana daga jami'o'i fiye da 10 a nahiyar Afirka sun gudanar da taron tattaunawa kan yadda za a yi amfani da addini ta hanyar da ta dace don gudanar da zaɓuɓɓuka masu tsafta a nahiyar. Taron ya gudana ne a Jos, babban birnin jihar Filato da ke tsakiyar arewacin Najeriya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Zainab Babaji ta aiko mana.
Masanan wanda malaman jami'o'i ne daga nahiyar Afirka da suka yi karatu a jami'ar Beirut na kasar Jamus sun tattaro kansu ne zuwa jami'ar tarayyar Najeriya a Jos, inda suka tattauna kan maudu'in siyasar addini a Afirka. Dr. Umar Ahmad daga jami'ar Usman Danfodio a Sokoto ya ce sun tattauna ne kan alakar da ke tsakanin siyasa da addini.
To mu abun da muke ni a wannan taron, ya za a yi amfani da addini domin a samar da ci gaba kuma a samar da zaɓe sahihi a yi cikin lafiya, a ƙare lafiya kuma a samu ci gaba.
Baba Mai Bello, malami daga jami'ar Maiduguri, ya ce taron nasu ya zo daidai lokacin da ake samun cece kuce kan tsayawar takarar shugaban ƙasa da mataimakinsa daga addini guda.
Da kila mutane ba ruwansu da wani addini ko kuma wani abu, amma yanzu kuma talakan Najeriya in yi duk zai ce to zai zaɓi mutum ayi wannan musulmi ne, wannan daga bangare na ya fito, wannan daga so har kullum akwai wannan. To amma dai abin da muke fata, abin da kuma muke kira ga 'yan Najeriya matsayinmu na masu bincike shine a duba cancanta.
Ba a Najeriya ce kadai addini ke tasiri a harkokin siyasa ba. Samuel Ndogo daga jami'ar Moi a Eldoret ta kasar Kenya ya ce ba za a taba raba 'yan Afirka da sanya addini a cikin harkokin siyasa ba.
I would say that the diversity in our religious affiliations and convictions.
Yace zan iya cewa bambancin addininmu da imaninmu bai kamata su zama tarnaƙi wa siyasar mu ba, dan addini zai taka muhimmin rawa wajen sasanta duk wata matsala da ka iya tasowa a lokacin zabe. Ita ma Madan Chikas Filfi daga Jami'ar Jos tace bai kamata addini ya zama makamin yin siyasa ba.
Ni ga ya kamata a ce a yanzu a yanda muke a Najeriya kowa yana da addininsa, kuma wannan addini yana da muhimmanci sosai makowa. Ni dai shawara na ci ne idan za a shiga wannan siyasa kar a daga addini ya zama kamar shine makami ne ko menene da za a using a cikin siyasa, wannan baya kawo cin gaba sosai.
Mr. Franz Kugelman daga jami'ar Beirut ta kasar Jamus yace suna shirye irin waɗannan tarurruka ne don ƙarfafa kungiyar tsoffin ɗaliban jami'ar kusan 200 da ke fadin Afirka don yin nazari kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa.
I have to congratulate the Federal Republic of Nigeria that they managed to organize democratic elections since 1999.
Yace na yaba wa gwamnatin tarayyar Najeriya yadda ta sarrafa zaɓuɓɓuka ta hanyar demokradiya tun shekara ta 1999. Masana sun karkare taron ne da fatar 'yan Najeriya za su yi amfani da bambancin addininsu wajen fahimtar juna da zaben shugabanni na gari da za su kawo ci gaba a ƙasar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, ƙarshen labaran duniyar kenan.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a yau ne za a gudanar da zaben rabin wa'adi a nan Amurka, wanda zai baiwa Amurkawa damar zabar sabbin 'yan majalisar dokoki a ƙasar. Abokin aikinmu Mahmud Lalo ya tuntubi mai fashin baki Dr. Nasir Danmowa, dan asalin Najeriya mazaunin Amurka, inda ya nemi ya yi ƙarin haske kan zaben na rabin wa'adi.
Midterm election kaman shi a zaɓe kamar a ce na rabin zango kenan. Ana yin shi shekara biyu bayan an yi zaɓe na general, wanda ake zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar wakilai da kuma su sanatoci. Ka san su na Amerika yadda tsarin mulkin sauke shugaban ƙasa, ana zaɓe ne na tsawon shekara huɗu. Su kuma membobi na abin nan na majalisar wakilai ana zaɓe su kowace shekara biyu ne, sannan su kuma sanatoci ana zaɓen su kowace shekara shida ne. So yana yiwuwa wasu za ka ga a wannan zaɓen yawanci duk dai wanda yake a majalisar wakilai sai an sake zaɓe shi a wannan zaɓen rabin zango. Sannan haka kuma wasu gwamnoni da kuma wasu sanatoci su ma ana zaɓensu ba kowane sanata ba don wanda bai cika shekara 6 ba za a yi zaɓen shi ba.
Wato dai ina fahimce ka akwai bambanci tsakanin shi wannan zaɓe na rabin wa'adi da wanda ake na shugaban ƙasa. To kamar waɗanne batutuwa ne suka faciwa masu kada ƙuri'a tuwa ƙuri'a? Misali zaka ga in za a yi zaɓe zaka ga mutane sun tafi da wata niyya a zuciyarsu don su sauya wani abu. Kamar nan Amurka wannan zaɓe da za a yi na rabin wa'adi menene yake zukatan jama'a?
Alal misali ta ga yanzu lokacin da za a yi kamin lokacin zaɓe ya yi shi ɗan jam'iyyar Republican su suke da rinjaye su ake ganin gasa shi ya nuna cewa su za su anshi majalisun gaba ɗaya guda biyu. To amma daga baya sai da kotun koli ta ƙasa Supreme Court da ta abin ta soki wannan abin na abushi na zubar da ciki da suka soki wannan dokar wadda take ta yi shekara 50 ana aiki da ita. To sai abin ya juya ya koma ga 'yan Democrats kamar su ne za su riƙe majalisun duk guda biyu. To amma daga baya kuma sai saboda matsalar abin nan na yanzu wannan hasashe da aka yi na kwana yau ma na saurari wannan hasashen masu ƙididdiga sun nuna cewa yanzu kuma mutane hankalin su koma ga wannan abin na matsalar hayayyahun farashin
kayayyaki haka
yanzu shi ne kan gaba. Amma 'yan wata ɗaya haka zuwa wata da suka wuce matsalar abin nan wannan sokewar da kotun koli ta yi
wannan doka ta zubar da ciki kenan
shi ne kan gaba saboda mata sun ga kamar su ne aka ci mazarafi da wannan al'amari.
Dan mowa kenan a tattaunawarsu da Mahmud Lalu. Yanzu sai ku daɗa ki arzama don ku saurari shirin Tsaka Mai Wuya.
Tsaka Mai Wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a kashi na biyu na muhawarar da muka shirya domin gano dalilan da ke sa ana samun cece-kuce tsakanin manyan addinan Najeriya guda biyu, wato Musulmi da Kiristoci.
Sunana Reverend Dr. James Marvel Wuye, pastor na ɗabi'ar Assembly of God a Rocin Nigeria. To ni ba zan in ce ga waɗanda suka fi ba, amma abin da ake cewa ka riƙe addinin ka riƙe addini na mutunta juna shine mafita akan wannan. Amma matasa mahimmanci matasa sun fi yawa a cikin addinanmu da suke kawo tashin hankali. Sannan akwai kuma waɗansu dattawa wanda suke malamai ne amma sai sun yi ma mutane ɓatanci suke ji ana ganin su gwanaye. Ba za a ce ga wanda ya fitina ba ko tayar da fitina sai wanda ya amfani da addini don son kansa.
Sunana Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, imamin masallacin Abu Huraira kuma farfesan kimiyyar hadisi a Jami'ar Usman Danfodo da ke Sokoto. Addinin musulunci yana kallon Kirista a matsayin abokin zama na gari. Kamar da Allah dauke sarki a cikin Alkur'ani a suratul Maida yake cewa zaka samu waɗanda suka fi tsananin adawa da musulmi su ne Yahudawa da mushrikai. Zaka samu waɗanda suka fi nuna ƙauna ga musulmi su ne Kirista, saboda a cikin su akwai malamai kuma Kiristoci ba su girman kai. Zaka tarbiyyar da addinin musulunci ma musulmi ita ce kyautata dangantaka da aminci da mutunta juna tsakanin mu da Kiristoci. Tambayi duk ƙabilun da Kiristoci suke da cikin su, misali ƙabilar Ibo a garin Kano, ki sabon garin ka gani wanda idan haƙƙi yake to yinsu ne wanda ke shiga garin Sokoto in ya biyo babban titin shiga garin wato Ahmadu Bello zai ɗauka yana gari ne na Kiristoci tsantsa, sai da manyan coci za su yi maka maraba. To amma ka je kudancin Najeriya ka tambayi musulmin da suke can, suna samun dama da walwala da mallaka filaye da gina masallatai da nuna yanci a matsayin su da yan ƙasa a can.
Idan kun saurari kashi na farko na wannan shimfiɗa da muka yi a makon jiya, kun ji cewa mun buɗe wannan muhawara ne tsakanin Sheikh Bashir Adamu Aliyu mai wakiltar musulmi da kuma Evangelist Musa Misal da ke wakiltar ƙungiyar Kiristocin Najeriya. To wasu daga cikin abubuwan da za mu taɓa a yau sun haɗa da shin kalmar arna da kafiri ita ce kaɗai abubuwan da ke ɓata wasu Kiristoci rai daga 'yan uwansu musulmi? Sannan kuma idan aka ce za a zauna a yi lissafi tsakanin Kiristoci da musulmi, su waye suka fi asaran rayukan mutanensu a cikin hare-haren ta'addanci da ƙungiyoyin su Boko Haram suke kaiwa mutane a Najeriya? Kuma idan ƙungiyoyin su Boko Haram da sauransu sun je kai hari, shin sukan bambanta addinin mutum? duk wannan suna cikin abubuwan da zamu taba a wannan kashi na biyu na muhawara da muke yi a kan wannan al'amari ba tare da bata lokaci ba bari mu ci gaba
so yanzu kai yawan maganganun zargi da kirayen sunan da baya da kyau ne kawai kake jin asanadin wannan rashin jituwa ko akwai wani abu da ba
to idan ka duba ka san addinan nan guda biyu kowanne da nasa amma addinin kristanci ita da awasa tana yi ne kowa yana kare kambunsa ne domin kira ga mabiya su zo ga
to ina magana hadin kan kasa da yan kasa fa
to hadin kasa kuma idan ka maganan kasa ce kasa mun samu kanmu a arewa duka kasa guda ke daya kaman ubana da ya haife ni ai a zamanin biyafara ai babu maganan cewa musulmi ko krista haka zo aka ɗebe su aka suka tafi yaki suka yaki biyafara tare suka yaki ba bambanta kowa ba to maganan kasa in aka tashi ana tafiya tare amma na a zamani daga 81 daga 79 da aka fara demokradiya sai aka kawo bambanci don ba zan manta wannan lokacin ba aka zo da zancen awolowo aka zo da zancen shagari to amma mabiya yawanci a wannan lokacin don lokacin nan ina primary school na gama primary school aka ce za a yi zabe za a yi zabe kuma sakarin awolowo da shagari to mutanen kudu suka kawo mana zancen cewa awolo krista ne mu yi awolowo amma na da yake mu mun kalli cewa ba maganan kristanci ake ba maganan arewan ne a wannan lokacin sai muka ce to a me yasa ba za mu yi shagari ba to a gidanmu sai aka samu aka rabu gida biyu wasu yayin mu manya sai suka yi shagari mu kuma muka yi awolo
amma me yasa kuka yi awolo wasu suka yi shagari
saboda a wannan lokacin da muka
aqidar addini ce
aqidar addini ne aka tusa mana cewa shi awolo krista ne wanda kuma idan aka ci wannan zabi a wancan lokaci zai kyautata kuma mu da muka zama kristoci zamu zama akan gaba
mu yi magana bari ba sheik sheik Bashir Adamu Aliyu yankin na arewacin Najeriya mun sani dukkan ma'anar mun san irin masifin da suke ta'allaka a cikinsa akwai kashe-kashe tashi-tashi hankula sace-sacen mutane da sauransu ga su boko haram ga isu ga jitsiya inda nake ganin addinan na biyu sun fi samun saɓani shine shin waye fa asarar mutane tsakanin su biyu kristoci za su ce su ake kuntatawa musulmi su ce su ake kuntatawa a naka gani waye fa asarar rayukan mutanensa
to ina ganin har wannan za a yi magana sai a kalli yanayin ayi tashin hankali da yake faruwa
to
na farko dai a yankin north east shine
arewa maso gabas
shine aka fi a wannan shekarun baya ban yanzu da abin kuma ya gangara wani bangara
na'am
yankin nan na farko wanda suka fi su ne musulmi kamar yanda aka sani kaga ana yin rigima a inda yake yankin musulmi ne kashi 70 ko 80 ko fiye da haka ko 90 ko ma fiye da haka a ciki su suka fi yawa kaga aka ce an samu asarar rauka ko asarar dukiya ko asarar wasu abubuwa abin da zai faru kenan yanzu bincike da
akwai
kristoci a wurin an ce an kashe sama da mutum 35,000 a wannan shekaru kamar yanda yafi ta bada rahoto shekara ta gabata mutum 35,000 da ake cewa sun mutu misali in ka kasa in krista suna da kashi 10 ma misali ba su kashi 10 ba in ka dawo average ɗinsu a nan wurin misali in ka dauke su kashi 10 kashi nawa kin 300,000 kenan misali ko 4,000 ko 5,000 ana magana sauran fa musulmi ne an ce an yi gudun hijira mutum sama da miliyan 2 kaga nan ma ana magana musulmi ne suka fi yawa amma ni abin da nake so mu lura a nan wurin shine su ɗan ta'addan nan fa ba wanda suke kallo ba su suka tashi afkawa kowa suke
kowa kashi
suka tashi kuma kowa yawa sannan kuma illar da take faruwa ba wani bangare take shafa ba inda illar take dama wani ya koma gefe ya dauki abin da yake bance shi shi yace ni akaiwa ya manci ya nuna kamar shi kadai akaiwa tunda gaba ɗaya mu na misali mu a musulmi misali banda mai alfawa sakin musulmi mafi daraja a musulunci a shugabannin musulmi sakin Kano Ado Bayero a lokacin yana da rai an afka masa bayan sa Shehu Borno an afka masa bayan sa Shehu akwai lokacin da aka yi hari sarakuna ne yanka guda uku ɗaya daga cikin su da aka halaka shi a Borno sannan masallacin da yafi kowanne daga cikin tarihi a arewacin Najeriya masallacin mai mata sarkin Kano aka afka mutane ranar juma'a saboda fitin 180 ake magana wanda suka rasu a wannan harin
a cikin
masallaci da haka in aka koma aka kebance lissafin ake cewa wane da wane to sai mutum ya ga cewa kamar wani bangare ake magana amma magana ta gaskiya tunda a kewayen mu abin yake faruwa ko mu yake afkowa tabbas hakika duk kristan da ke gurin shi ma bai fado zai fada masa amma dai a koma a ce su kadai akewa wannan gaskiya ba a fito da abin yadda ya kamata ba
zan so in ji martanin ka game da wannan
Zancen sannan ina ganin kamar shi ya manta tarihi ne. Saboda idan muka duba 2009 da aka fara wannan hare-hare akan Kirista aka fara. A lokacin da aka fara jihar Borno an fara kace Kiristoci. Don ba zan manta ba na kai wanke mota na mun zauna a wani wuri a Gombe muna wanke mota sai wasu yara suke cewa suna bada labarin suna cewa to yanzu fa an sun bude radio karfe 2 sai suka ce yanzu fa an kai hari an kone church an yi kaza sai suna madalla sai nace musu a'a ku bar maganan cewa ana kace Kristoci ku kuna jin dadi a jihar Borno in ka duba Gwaza in ka duba wurare da Kristoci suke da tarihi a yanzu a jihar Borno babu su domin aqida da kuma yadda su Boko Haram da kuma yan ta'adda kayar baya suka taso sun taso ne domin su goge wani abu kristanci a arewa don haka maganan cewa musulunci ne ko kuma musulmai aka fi jiktawa duk wannan zance ne domin saboda asalin da'awa da suka taso da shi sun taso da shi ne domin su tabbatar da cewa babu wani abu
Boko Haram
babu wani abu kristanci
amma da suka zo sun ce Boko Haram ba ce Boko Haram na musulmi ko na kristanci
eh to amma da suka zo ai in ka duba Boko Haram sun zo sun kasu gida-gida har gida wajen uku ko amma asalin Muhammad Yusuf da ya kawo zancen Boko Haram ai aqidarsa da da'awarsa yana zance ne akan zancen ya kawo da wani abu da aka ce Boko Boko kuma an la'akance shi da cewa duk Kristoci an Boko ne kuma Boko daga Turai yazo to duk wani abu da ya zamanto na Boko na Kristanci ana so a kawar shi a Najeriya a wannan lokacin
muna magana Arewa maso gabacin Najeriya mun san abin da yake faruwa a Arewa maso yammacin Najeriya a rurale irin su Zamfara Katsina Sokoto Kaduna Niger da sauransu anan waye fijin jiki
wannan daga baya kenan Aliyu Mustafa da aka zo daga baya ka san abubuwa da suka faru daga baya da aka zo Arewa maso yammaci da kake magana su Sokoto su ina din nan wannan ababe ne da suka haifa yan gudun hijira na Boko Haram suka samu mafaka da suka samu mafaka kuma akwai yan siyasa da suka haddasa wadansu mutane da suke ba mu wahala yanzu a Najeriya a wannan lokaci da Jonathan yake kan mulki ina so in ga maka cewa an yi amfani da ababe da dama domin Jonathan shi Kirista ne ana son a musguna a cire shi karfi da yaji akwai bama-bamai da ake tarawa kamar yadda ya magana a masallaci
saboda yana Kirista ko saboda
me saboda shi Kirista ne a wannan lokacin an yi ta tada bama-bamai kamar yadda ya magana a masallatai a Gombe farkon suicide bomber mace a Kwatagat a Gombe aka fara
a masallaci ko a coci
a babu coci a Kwatagat mace ta sa jigida ta zo ta tada shi shine farkon suicide bomber da muka fara samu a Najeriya to idan ka duba wannan political suicide bombers ne domin a cire Jonathan da yake mulki domin mun san a wannan lokacin malamai
ba magana tattalin arziki bace ba magana siyasa ba
magana ba zancen addini aka kawo saboda wannan lokacin a masallatai aka yi ta bayanai aka yi ta maganganu cewa Jonathan kafiri ne a fitar da shi shi yake haddasa waɗannan abubuwan a wannan lokacin an yi irin wannan zantuttuka ko mun san da su
ka yarda da abin da ka ji
Kwa gaishe kuma da mai tubulin mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana wato mu dawo inda da yake akwai zabe din siyasa a gaba shi da aka dubi yan takarar shugaban kasa irin su Atiku da Tinubu da Obi da Kwankwaso me ne tasirin su akan addini a zabe mai zuwa sannan kuma za mu sake duba maganar nan ta muslim take da dalilan wasu kristoci na cewa ba za a zabi Tinubu don bai zabi Kirista ba yanzu kan a madadin su baƙin namu Sheikh Bashir Adamu Aliyu da Evangelist Musa Misal da kuma Nasiru Adamu Alhikaya da ya taimaka wajen kawo mana su domin yin wannan muhawara ni ne Ali Musafan Sokoto muke fatan mun ba ku lafiya.
To madalla an gaishe ka Ali Mustafa Sokoto. To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da injiniyan mu na yau yake taku Binta Sulemaniyar wani ke muku fatan alkhairi daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya, ma'assalam.